نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عليكم السلام. Wato ana tsawaitawa, karatun yana tsawo, a rinka ɗaukan fakara kamar guda ɗaya. Wato abinda ya sa, saboda sabon abu yana da wannan, ba na mantawa farkon karatunmu na usulul fiqh da na je Madina, ba abinda ya mun ya cika min ido, ya mun barazana irinsa, saboda komai sabo ne. Amma abinda ni ina ganin kyakkyawar shawara a nan wajen da zan bayar shine, lallai abin nan a rinka tahdirin darasin, abinda za mu karanta kafin mu zo mutum ya karanta shi a gida, ya karanta shi daga wannan littafin, sannan ya karanta shi daga cikin wani daga cikin littafin mustala, musamman mutawwalat kamar irin su tadribur rawi da fathul mughib da su tawdihul afkar, wanda suke dan tsawaitawa a mabahis din, mutum ya samu ya karanta su din. Ko da waɗansu abubuwan bai gane ba, kaga wannan dama ce ma zai iya kawo waɗansu tambayoyi a cikin darasin, wanda zai sa a sake wabbaha masa abu. Amma duk da haka, shawara kaɗan abu duba ce. Idan ya zamanto cewa in aka samu gaba, sai a tsaya domin ya zamanto an dan samu jumlar abubuwa. To amma abin da ya sa, wato saboda shi mushkilan mawdu'in irsal irsalul jali da irsalul khafi da tadlis a harhaɗe suke, saboda haka in aka ɗauke su gabaki ɗaya ɗin a wani lokaci zai ɗan fi sauƙi, duk dai da wahala, maimakon a rarraba su. Saboda in aka rarraba su ɗin, sai a samu inqita a cikin tasalsulul afkar, yanda tunani yake tafiya. Amma yau ayan Allah, da ba za mu ɗora sabon darasi ba. Ayo, za mu ɗora sabon darasi ba, domin akwai abin da ya danganci, har yanzu za mu tsaya akan tadlis da irsalul khafi din ne, domin akwai abin da ya danganci tadlis wanda yake shi hafiz bai kawo ba a cikin nan, wanda ya kamata mu tambaye a kansa. Wannan darasin mu na nawa kenan? 24. To, darasi na 24 kenan. To, وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد. منشي التدليس كفن أسامو تدليسي دولي في أنسى مهدوار tsakanin at-tilmiz wa sheikh. Amma idan babu haduwa, mujarradin idrak ne kawai, al-mu'asara, idan kawai wannan mu'asara ne, to wannan ba tadlis bane, wannan yana daga cikin irsal. To wannan irsal din wani nau'i ne na irsal? Ba a sami idrak ba, shine ai mu'asara da shine idrak. Ba a samu baki zamani daya ba, wana irsalul jali ne, shine wani lokaci suke ce masa mu'asara, wani lokaci suke ce masa idrak. wato in aka ce ai lam yudrikhu bi ma'ana bi samu zamanin sa ba ai lam yu'asirhu eh wannan inqita jali to idan aka samu mu'asara wato aka samu idrak amma ba a samu liqa ba wannan shine irsalul khafi ko wannan shine irsalul khafi misali kamar a al-mukhadramun da annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi zamani da shi amma ba su hadu da shi ba saboda haka idan suka yi akwai inqita a ciki amma inqita din ba jali bane ba jali bane khafi ne to idan aka samu liqa amma ba a samu sama' ba an samu liqa ba a samu sama' ba irsalul khafi waɗansu kuma sun ce tadlif ne ko saboda akwai liqa babu sama at-tahqiq wannan irsalul khafi ne domin da yawa daga cikin tabi'ai waɗanda suka yi sun ga Anas ibn Malik sun gan shi amma ba su yi riwaya daga wajensa ba su ji wani hadisi ko ɗaya daga wajensa ba daga cikinsu akwai masu tadlisi akwai wanda ba sa tadlisi ko ba waɗanda ba sa tadlisi din ba su fanta da cewa sun zama to mudallisin ba yayin da suka riwaya daga Anas bayan ba su ji wani hadisi daga wajensa ba kamar Ayyub ibn Abi Tamima as-Sakhtiyani ba wanda ya taba cewa Ayyub mudallis ne al-A'mash mudallis ne yana tadlis A'mash da Ayyub da Yahya ibn Abi Kathir dukkaninsu sun ga Anas amma ba su samu sama'i daga wajensa ba ba su ji hadisi ko ɗaya daga wajensa ba saboda haka wannan shi ma irsalul khafi ne amma waɗansu sun kira shi tadlis saboda shi ma akwai iham akwai rikitarwa akwai rufe cewa mutum akwai nuna cewa kamar mutum ya ji daga wajen malamin ne alhali kuma bai ji ba dan a dauki cewa haduwarsa da shi ita ce dalili akan jinsa daga wajensa amma fi tahqiq ba tadlis bane wannan irsal ne sannan daga to idan aka samu sama jumlatan amma ba a samu sama'u khabarin bi'ainihi ba a ji ya ji wani hadisi muayyan daga wajensa ba shi kuma wannan menene wannan shine tadlis wannan tadlis ne shine za ka ga Imam Ahmad ya ce wannan shine jerin gwanan hadisan da Hushaym ya ruwaito daga malamansa amma bai ji daga wajensu ba malamansa ne ya yi riwaya daga wajensu ya ji daga wajensu amma akwai hadisai wanda yake a fitattu ne bai ji su daga wajensu ba to shi yasa suka ce ta'riful tadlis at-ta'riful madhi na tadlis shine riwayatul rawi amman sami'ahu ma lam yasma'hu minhu muhiman annahu sami'ahu minhu ka gani sai suka yi taqidinta da sama riwayatul rawi amman sami'a minhu wato rawi ya ruwaito daga wanda yake an samu sama jumlatan ya zauna tare da malamin yayi riwayar hadisai yaji daga wajensa zaka samu wadansu hadisan sai yana cewa haddathani ko yana cewa sami'tu ma lam yasma'hu minhu amma wadannan hadisan bai ji daga wajensa ba muhiman annahu sami'ahu sai ya kawo siga yace an ko yace qala an gane shi yasa suke sharɗanta inda zaka gane kan cewa at-tadlis ya kebanta da halatu sama' ne suke sharɗanta cewa yaushe ake karɓar hadisin mai tadlis idan sarraha bisama idan yace haddathani ko sami'tu ko ba haka ba to idan aslan bai taba ji daga wajensa ba liqa kawai ya samu kaga ba ka taba samun lokacin da zai ce haka ba to amma in an samu sama ko da sau ɗaya ne to idan aka samu wannan wani lokacin da zai zo ya ce haddathani ko sami'tu to wannan qarina ne cewa wannan hadisin ma shi ma ya ji shi daga wajensa wannan tadlis din shi ake cewa tadlisul isnad illa sa tana komawa ya zuwa gami illa tadlisul isnad take komawa ga ittisal tana komawa ga rashin ittisal abinda yasa aka abinda yasa tadlisul isnad yake da illa saboda yana tabbata abin nan yana aibata ittisalus sanad aibi ne ga ittisalus sanad ko to akwai nau'i na tadlis wanda yake nan hafiz bai kawo shi ba shi wannan tadlisul isnad din sun kasashi a kashi biyu akwai wanda yake wannan shine wanda muka ambace shi zahiran sannan akwai wanda shike suke ce masa tadlisus sukut ko abin da akwai wanda suke ce masa tadlisus sukut ko tadlisul qat wato mutun yayin shiru sai kuma ya faɗi sunan rawi kamar ya ce haddathani zuhair sai yayin shiru sai kuma ya ce zuhuri an anas az-zuhri an anas to kaga sai ka dauka kan cewa kamar ya ce ne haddathani zuhair waz-zuhri da yin shiru din to shi ko yana nufin haddathani zuhair sai kuma yin shiru sai ya ce az-zuhri ai qala az-zuhri bai ce ya ji daga wajensa ba wannan sukan ce masa tadlisul qat'i sukan ce masa tadlisus sukut tadlisul qat'i au tadlisus sukut wataran cikin wanda suke gwanance wajen yin tadlis akwai Hushaym ibn Bashir malamin Imam Ahmad kun san kissar sa ai ko wajen Hushaym sahibu zuhri wanda ya rawaito hadisi wajen zuhri iska ta tafi da hadisan sa ban gaya muku labarin sa ba eh na sha gaya muku anan ya rawaito hadisi iska ta tafi da hadisan sa guda hudu kawai to shi wannan Hushaym mai yana daga cikin manyan malaman Imam Ahmad to gwani ne wajen tadlis wataran a saboda yana son yayi tadlis amma dalibansa sun gane cewa mudallis ne saboda haka abin nan a farke suke suna jiran daga sinjiyan da zai yi magana yayi tadlisi sai su kama shi sai kawai ya kama yana cikin gaya musu hadisai yana cikin riwaya sai ya ce ya sabah ya kira sunan ɗansa a abin nan bawansa a قل لهم يوسعوا الطريق كنيو متاني سبادا هانيا متاني ذا سوچه يوسعوا الطريق للمارة سننسيكوما المغيرة عن إبراهيم المغيرة عن إبراهيم تو ونم مغيرة دين يديزو يكاو يسن ياشي داك أتاكيا يا يين كما جنسا بيجي حديثن داكو جم مغيرة با أما سيكاو وانا أبو يا يين كذن شانسا أتكين سكيا سنت sannan sai ya ci gaba ya dora akan wannan yayi tadlisin dan kar su gane kan cewa yayi tadlisi ai sai da suka gane malaman hadisi daga baya sun gane a sannan nau'i na biyu shine tadlisul af shi ma duk tadlisul isnad ne dukkanin su tadlisul isnad ne in ba ku rike sunayen su ba ka ku damu da wannan inda kun fahimci tadlisul isnad shikenan shi ma wannan wanda aka san ya kwarance da wannan Hushaym ibn Bashir ne wataran ya lura cewa almajiransa sun fadaka sun gane cewar a shirye take ba za su gane shi musu tadlis ba kowa a shirye yake ya zo da makamansa shikenan to da ya gane haka sai kawai ya ce sai kawai ya kama haddathani husayn wa mughira an ibrahim haddathani husayn haddathani husayn yani ibnu abdurrahman kenan malamin sa shahararren malamin sa ومغيرة مغيرة ابن زياد عن إبراهيم عن إبراهيم النخعي في تفرع مس يتكلم مس هذه سيئة هكا في ده جماعة تيجي نمك تدليس إذا كتير أبا كيبا أيمنا أيم شري أبا كيو تيجي تو أيكون أيمك تدليس دي إندنا شيء مكو ومغيرة تو بنجيش ده مغيرة بس تدليس نمك حسين إن ده جوجان سنجي تو راكد نشي حدثني حسين ومغيرة أي وقال مغيرة sai ya shafi abin nan amilin al-matuf alayhi da atful jumla ala al-jumla ne haddathani mughira ay haddathani husayn wa qala mughira an gani to wannan dukkanin su kamar yadda nace muku tadlisul qat'i ko kuma wadan sun kira shi tadlisus sukut da shi da tadlisul afi duk nau'i ne na wannan irin tadlisi تدليس الإسناد to kashi na biyu na tadlis wanda yake shi ma nan hafid bai kawo shi ba shine abin da ake ce masa tadlisut taswiya tadlisut taswiya shine isqatul rawi ad-da'if bayna thiqatayn ya samu rawi da'ifi ya sauke shi daga cikin isnadi wato ya yi riwaya malamin sa thiqa ne amma wannan malamin nasa da ya tashi riwaya sai ya yi riwaya daga malami da'ifi daga wani malamin thiqa to sai ya kyambatan sunan wannan da'ifin sai ya zamanto isnadin ya mai da shi musawwi mustawi miƙaƙƙe in ka duba sai kaga kawai nazif sunayen thiqat kawai zaka gani wanda ya shahara da yin wannan al-Walid ibn Muslim da Baqiya Baqiya ibn al-Walid Walid ibn Muslim yana riwaya daga malamin sa Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i imam ahli Sham al-Auza'i yayi riwaya daga imma manya irin su Nafi irin su Az-Zuhri da sauransu amma waɗansu hadisan Auza'i bai ji su daga wajen waɗannan manya-manyan malamai ba mubasharatan ya ji su biwasifa ta hanyar wani kuma wannan wanin la'alla da'ifi ne ko kuma ko ba da'ifi ba ne la'alla sa'an shi Walid bin Muslim ne ta yaya za a ce to ya tashi wani wanda yake sa'ansa amma idan ya tashi zai riwaya sai ya yi riwaya ta malaminsa ta wani wanda yake sa'ansa sannan ya tsallake ya kai ya zuwa ga Zuhri wato bi ma'ana al-Auza'i ya yi nuzuli ya zo ya yi riwaya daga wajen wani wanda yake sa'an almajirinsa ne to sai shi Walid bin Muslim sai ya rinka ganin kan cewa ai abin ujillu al-Auza'i an yarwi an mithli haula ina ganin al-Auza'i ya fi nan darajarsa ta fice nan ya rinka riwaya daga wajen irin waɗannan saboda haka sai ya soke sunan wannan daga cikin isnadi saboda haka in ka zo sai ka rinka ganin kawai a imma ne manya-manya al-Auza'i daga Az-Zuhri zuwa Anas wanda yake tsakanin al-Auza'i da Zuhri ya share shi daga cikin isnadi to idan irin wannan ta faru waɗanda aka san suna yin wannan malaman hadisi sun san su to muktadan abinda ka'ida take nunawa in suka yi riwaya ba za a karɓi riwayarsu ba sai in sun yi tasrihi da cewa sun ji wannan hadisin daga wajen malaminsu kuma malaminsa ma ya ji wannan hadisin daga wajen malaminsa wato sai an samu as-sama a cikin isnadin a wurin da ake tsammanin za a iya samun taswiya din an gane? An gane wannan? Alaikum salam wato a ba wai sai sun tabbata ka san yanzu idan aka ce mutum yana tadlisi kamar shi Walid bin Muslim in aka ce shi mai yin tadlisi ne ka'idan mai yin tadlisi idan ya ce ya ji daga wajen malaminsa ya ce sami'tu idan Walid bin Muslim ya ce sami'tu al-Auza'i ko ya ce haddathani al-Auza'i saboda haka illa tadlis al-isnad ya kau ko ba haka ba to amma tunda yana yin taswiya akwai illa taswiya ai domin zai iya ce maka haddathani al-Auza'i an az-Zuhri amma ya zamanto tsakanin al-Auza'i da Zuhri akwai wani rawin da'ifi ne kuma ya zamanto da'ifi to amma idan ya ce haddathani al-Auza'i qala haddathani az-Zuhri wannan illa ta kau ko bata kau ba ta kau saboda yayi tasrihi bis sama hatta a wajen da ake tsammanin zai yi taswiya din idan yayi tasrihi idan ya kawo sigar sama sigatu sama ko at-tahdith a inda ake tsammanin yana yin taswiya din to shikenan illa ta kau saboda haka aka ce sharadin karban a binan hadithin mai yin tadlis taswiya ya bayyana as-sama a wurar a cikin jami'i sanad duk inda ake tsammanin zai yi taswiya din ya zamanto ya bayyana sama ba tabaka biyu bane ala abin al-sahih amma wannan wannan shi yasa nace ai wajen da ake yin taswiya, wajen da ake tuhuman yana taswiya din, wajen da ake tuhuman yana taswiya. In kace wato shi kansa wannan bisaraha shi yasa nace muktadal qa'ida, in dai zaka bi qa'ida ne. Amma idan kaje ka duba kutubul ilal da wuya kaga suna cewa wannan hadisin sun illanta shi saboda Walid ibn Muslim bai sarraha bisama a cikin jami'i tabaqatis sanad ba, ba za ka ga sun faɗi haka ba. Yawanci za ka ga suna gane cewa Al-Walid bin Muslim ko mai yin tadlisi taswiya ya yi taswiya idan aka ruwaito hadis wanda malamin hadisi zai ce kai wannan hadisin ina jin kuskure ne, munkar ne wannan hadisin, ya zamanto yana duba isnadin ko da zahirinsa sahiha ne amma akwai illa da take sanya hadisin ba yadda za a iya karba. Malaman hadisi suna da wani zauk, suna jin hadisi in akwai illa sai su gane. Wato kamar mai sanin jabin zinari ne ko mai sanin jabin a dala, ina yin canji wani gana dariya ko ɗan canji ne alaji. idan ka shafa dala wanda ya saba, saboda ya saba riƙe dala ɗin sosai, saboda haka yana shafa wanda ba dala ba ya gane. Da su malaman hadith haka suke, sun saba da asanid, sun saba da mutum, sun saba da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun san rijal ɗin nan, sun shashafa isnad ɗin. So haka suna shafa wani isnadi wanda yake akwai kuskure a ciki, jabu ne, sai su gane shi. To in suka gane jabun, ba lallai su bayyana maka illar ta yanda kai zaka gane ba, wani lokaci sai kaga sun maida shi ya zuwa ga ghalabatul zan. To idan akwai Walid bin Muslim a ciki, suka ga isnadin nazif, sai suke kai akwai ihtimalin Walid bin Muslim yayi taswiya a wannan isnadin, sai suke akwai ihtimalin yayi taswiya, yayi iskatin da'if tsakanin fiqatain. Wannan ka'idar abin nan al-muallimi yayi bayanin ta a cikin at-tankil da kuma cikin fawaidul majmu'a, muqaddimar fawaidul majmu'a. Ku nemi da fawaidul majmu'a na Shaukani wanda al-muallimi yayi tahqiqi, ku je ku kawo min maganar da muallimi ya faɗa akan wannan. Ai yana nan a cikin maktabar abin nan, maktabar Dorayi, akwai shi a Dorayi ko الفوائد المجموعه في الاحاديث الموضوعه نشوكاني ماشي شيء. تو كوجي 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 انترنت كافي, كوجي انترنت كافي نشوكاني. نشوكاني ثاني كي انترنت كافي ني نشوكاني مفر. نشوكاني كوجي انترنت كافي كوبنچكو الفوائد المجموعه كوجي اكوي موقع ده اكي تشي مثلا سيد الفوائد, سيد الفوائد said.net saaid.net. in kuka je za ku ga maktabatu said, ku danna maktabatu said, za ku ga littafai, ku duba alhadith, ku duba ulumul hadith, za ku ga cikin littafan da ake da su, ku bincika ku gani akwai alfawaidul majmu'a, sannan ku danna ku duba muqaddimar fawaidul majmu'a, ku kawo maganar da muallimi yayi. Saidul fawaid said.net aaid.net. A to aikin da babu littattafai yanzu abin da nake gani kenan,
muna da shi mai taki ki su ma
muna da ba za ba. Amma tin saaid .net aaid kun gani, wato abin da yasa, saboda idan babu littattafai din in kuka shiga sai ku duba maktabatus sai, maktabatus sai, ina jin haka da ya rubuta maktaba, ku nemo dai inda maktabar take. In kuka danna yanda maktabar take, zai fito muku da jerin gwadan abin anwa din tafai, akwai alquran wa ulumul quran, akwai at-tafsir, akwai alhadith wa ulumul hadith, akwai alfiqh wa usuluhu, alfatawa. Ku je wajen alhadith wa ulumuhu, ku danna alhadith wa ulumuhu, zai fito muku da tafai masu yawan gaske. To ku nemo har sai kun samu alfawaidul majmu'a, kun gani?
Ina za su karanta cikin majmu'a?
Idan kuka duba fawaidul majmu'a, sai ku so makaranta farko-farkon littafin har sai kun je inda za ku samu maganar muallimi.
Inda ka ayyana ba sai ba su yi photocell, yawwa, amma wallahi wadannan ba zan ba su littafi ba
na. To ai ni kuma so nake yi su saba da amfani da internet din, amfani da internet din domin fa'idar ilimin hadith, saboda wa'in tafai da dama wanda yake ba za ku iya mallakar su ba, suna nan a cikin internet din. Za ku iya zuwa da ɗan disk ɗinku in kuka je ku dauko littafin a ciki in kuma in ba ma ku da computer ku je inda wajen mai computer yake ku sa a ciki sai ku fito sai ku fitar da abubuwa da dama da za ku yi bahafi a kai kara littafai ilimi dole sai da karatu littafai amma mu nan saboda wahalar littafai din da rashin library to mutum a rinka amfani da wayannan domin an yi wannan hidima ga daliban ilimi a farkon littafin ne a farkon littafin ne wannan bayanin da nayi muku cewa malaman hadith sukan yi hukunci akan sukan faɗi cewa hadisi yana da illa sai su kasa faɗan menene illar idan ba su faɗi menene illar ba to sai su bincika su rinka duba ihtimalat yuwa kaza ne yuwa kaza ne saboda haka sai kaga sun kawo wata abu wanda yake a nan wajen illa ne amma ba lallai ne ya zama to ko a yaushe illa bane to wannan magana su tana da kyau a cikin wannan abin nan kuma ban sani ba risala ta bata nan da kun za da copy din risala ta sai in ce a mabhasin babin da bayani akan alwada ilalul ahadith bil kadhib ila inda Imam Ahmad yake illantar da hadisai in aka samu masu riwayar aka samu mai yin ƙarya muqaddimar na kawo wannan magana ta muallimi a daidai yanda mawdu'i a daidai yanda bigiran abin nan a yanda take da munasaba da qadiyar alwad'u wad'u alhadith to amma dai a shahid shine cewar ku gane yanda malaman hadith suke illanta yin abin amfani da taswiya wajen bayanin illal hadith ba lalle ne amma kamar yanda alban mustala sukan yi daga sun ga Walid bin Muslim ya ruwaito hadith sai su ce dole sai an samu tasrih bisama a cikin sanad din gabaki daya sannan za su karba wannan shine muktaban ka'ida in aka bi ta nazariyan amma waqi'an na aikin hufad ba sa haka ba sa haka abinda ake nema wajen da ake tsammanin yake rinjaya akan zaton mutun cewa yayi taswiya din to anan wajen a samu astasrih bisama an gani to wannan shine tadlis na biyu tadlis na karshe shine tadlis shuyukh shi ma hafiz bai fade shi ba anan wajen saboda shi abin da yake nema ya kawo maganar suka akan sharadin ittifal
ko kawa su mene rubuta ma ku rubuta ba kar ku zo ku zama jahili
a komai din da suna dan ta'alifi
ta masu Allah malama kai a duk wallon nan Madiya ummi ne she sun ga sharuci
Abdullah to kamulwa tadlis shuyukh abinda ake nufi tadlis shuyukh huwa an yusammi rawi shaykhahu aw yukannihi aw yasifahu bima la yu'raf hatta la yu'raf an gane yusammihi ya sanya masa suna aw yukannihi ko ya masa alkunya aw yasifahu ko ya sifanta shi bima la yu'raf da abinda ba a san shi da shi ba hatta la yu'raf dan kar a san shi so yake ya boye wannan rawin ya boye wannan sheikhin nasa kamar yanda Atiya ibn Sa'ad al-Awfi yake yi Atiya ibn Sa'ad al-Awfi yana daga cikin tabi'in yayi riwaya daga Abu Sa'id al-Khudri sahibi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me suna Abu Sa'id al-Khudri Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Sa'ad ibn Malik ibn Sinan to akwai kuma wani malamin sa Muhammad ibn Sa'id al-Kalbi Muhammad ibn Sa'id ibn Sa'ib al-Kalbi malamin tafsir wanda yake matruk ne wajen malaman hadith ba a karban hadisin sa amma ya abin nan Atiyatul Awfi ya ruwaito tafsiri mai yawa daga wajen sa nuskha ce talifa ba a itibari da ita domin ar-rawi idan ya zama to matruk ne hadisin sa wujuduhu wa adamuhu sawa la yuqawi ghayrahu wa la yataqawa bi ghayrihi saboda kaga ko da shi ko babu shi ba shi da wani amfani to shi atiyat al-awfi idan yazo riwayar hadith in baya so a gane cewa daga al-kalbi ya ruwaito hadith din sai ce haddathani abu sa'id wa za dauka al-khudri saboda yayi riwaya daga wajen abu sa'id al-khudri amma muhammad kuma itace muhammad kunyar muhammad ibn sa'id ibn sa'ib al-kalbi itace kunyar sa saboda haka in yace abu sa'id shi yana nufin al-kalbi amma ya harba mutane dan su dauka cewa abu sa'id al-khudri yake nufi to wannan tadlisin illa ta tana ga me take komawa me kake to ka dan yi kusa na'am tadlisin shuhu din ga me take komawa na'am ba ittisal bace tunda ya samu ai ya hadu da malamin sa tadlisul isnad shine illa ta take komawa zuwa ga ittisal amma tadlisul shuyukh illa ta bata da alaka da ittisal aslan na'am ba sai ka zamanto adala ba idan ya zamanto ya bashi sifa wanda take idan ya zamanto kan cewa ba idan ya zamanto shi ma adali ne fa kamar abinda wadansu sukan yi idan rawi idan malamin nasu in malamin nasu yaro ne sai in malamin nasu yaro ne fika ne amma ba sa so a ce kamar sa yaro yato daga wajen wannan yaron sai ya sifanta shi sai ya bashi wani suna wanda bai shahara da shi ba an gane sai ya bashi wani suna wanda bai shahara da shi ba saboda haka kaga bashi da adala in an san shi ne adali ne shi ma ba lallai ya zamanto ko yaushe ake tadlisu shuyukh ana rufe jarhin rawi majruh bane akan yi tadlisu shuyukh dan a rufe abin nan rawi wanda yake saghir a rufa masa asiri ko kuma mutun yayi riwaya daga wajen malami riwaya mai yawa sai a ce to kai baka da wani malami ne sai wannan kullun haddathana abubakar haddathana abubakar ba wani wa malami wanda kaji daga wajen sa to dan ya rufa ma kansa asiri yau in ya kira shi abubakar gobe sai ya kira shi abu muhammad abin sai ya kira shi muhammad ibn amr gobe jibi sai ya kira shi muhammad ibn zaid duk shi ne sai ya nuna kanta wani malami ne daban alhali ko shi din ne kamar yanda bukhari yake daga abin nan da malaman sa abin nan muhammad ibn yahya az-zuhli wani lokaci ya ce haddathani muhammad wani lokaci ya ce muhammad ibn yahya wani lokaci ya ce haddathani muhammad ibn zaid sai ya nasabta shi zuwa ga kakansa wani lokaci ma ya nasabta shi zuwa ga kakansa na biyu saboda ya yi talawun kar ya jin sanda kai ya ce wai kai shi kenan kai malamin naka kenan kamar hatibul baghdadi shi ma yana riwaya daga wajen abin nan al-qati'i bai shahara da cewa al-qati'i bai shahara da cewa ana nasabta shi zuwa ga al-qati'i ba qati'a unguwa ce a cikin baghdad abinda ya shahara da shi ar-ruwayani abubakar ar-ruwayani to amma wani lokaci sai ya ce haddathani abubakar al-qati'i wani lokaci sai ya ce haddathani ahmad ibn muhammad ya nasabta shi zuwa ga kakansa ahmad ana jin sunansa ahmad ibn al-hasan ibn muhammad wani lokaci sai ya nasabta shi zuwa ga kakansa mutum ɗaya ne to in haka ne menene illar tadlisu shu ga me take komawa diana na'am ka gizo a'a ani abinda nake so illa na'am sa'id halat ra'i jahala kake hala ko jahala halat rawi na'am wa yace jahala na ba ku kenan o jahala kace ko ta'udu ila jahala shine saboda wannan rawin ba a san shi da wannan ba sai a samu rawi ma'ruf amma sai ka mai da shi majhul saboda haka wani idan yazo ya ga wannan isnadin sai ya ce a wane ne wannan sai ya bincika cikin kutubur rijal ba zai ganshi ba saboda ba a san shi da wannan sunan ba saboda haka sai a samu isnadi nazif wanda yake thiqat ne ga baki daya amma sai a ce fihi rawi majhul فيه راوي مجهول نعم اي اذا يزمنتو وجن ai abin da ta saka shi cikin tadlis din kenan in ya zamanto da'if ne ya zo ya sifanta shi dan kar a gane shi kamar yanda wannan atiya atiyatul awfi yake yi wannan yana daga cikin wannan wannan yana daga cikin wannan min yana daga cikin wanda yafi wannan wanda yafi kowanne muni na tadlis shuyukh wanda a addar qutni ya sifanta cewa Sulaiman ibn Rabi' an-Nahdi yana yi shi aslan zai je ya kawo rawi ne ya sanya masa suna babu shi aslan ai abin nan akwai rawin amma sai ya kawo masa wani suna wanda yake zaka bincika baka taba samun sa ba kamar sai kawai ya ce masa Hammam abin nan kamar yanda yake ya kira wani ya ce masa Hammam ibn Hammam ya suna na manta sunan baban nata na manta sunan baban nata daya ya rubuta ya sanya masa suna Kadih ibn Rahma Kadih ibn Rahma yace ya sa masa suna Kadih daga me ya samu Kadih din nan ya ayyuha al-insanu innaka kadihun ila rabbika sai aka kowanne mutum kadih ne sai ya sa masa suna Kadih dan ya boye shi kar a san shi ibnu rahma kowanne mutum ai daga rahmar Allah aka bai sai ce ibnu rahma ya sanya ma wani suna kuma Hammam wa Hammam ibnu Muslim ya sa masa tunda babansa musulmi ne yace Hammam ibnu Muslim tunda aya annabi sallallahu alaihi wasallam yace asdaqul asma al-harith wal hammam ai kowane mutum kowane dan adam Hammam ne yana da imma himmatun bil khair aw himmatun bil shar sai ya ce masa Hammam ibn Muslim kaje cikin tafsirin hadisi ka ta bincike ba za ka ga Hammam ibn Muslim ba sai ka ce majhul ne nan ku shi ya san abin da ya koya aibin rawi ne to yanzu kaga su waye suka gano masu yin wannan malaman hadisi ne su suka gano saboda haka wannan a cikin wannan akwai mafi raddi ne isa matuka ga ƴan abin nan masu yakin sunna daga orientalist mustashriqun da suke cewa sunayen nan da kuke gani a cikin isnad kai mutane ne suka kirkiro su kaje an ce wani akwai Malik ibn Dinar da Malik ibn Anas daga baya ne kawai aka zo aka ce a zo a rubuta hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ga abin da ya fada sai a zo a shirya musu isnad sai a nuna surar kamar kan cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam hakika ya faɗa wannan yaji wannan 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 yaji wannan yaji wato isnad din dukkanin su ikhtilaqin su akai yau abin nan kaga me tayaya wannan magana ta daru kudni da yanda suka gano nan tayaya taimu mustashrifun din nan raddi wa zai bayyana mana ta yadda akai musu raddi daga fi'ilin daga maganar daru kudni na'am al-qasim shine idan da muhaddithun haka din suka yi da wanda za su iya ganowa muhaddithun din ne dan gashi an samu wani yayi kuma aka gano shi ya kawo asma wa hamia irin wannan abin da ake kawai ka je ka kirkiro wadansu sunaye ka hada su ka sa su a cikin isnadi amma wanda yayi wannan bai tsira ba bai kubuta ba an gano shi an gano shi kuma wai ba wai su makiyan musulunci ne suka gano kan cewa ga waɗansu sun yi ba a'a su waɗanda suka assasa ilimin hadith din su suka gano saboda haka su suka kashafa illar su suka bayyana wannan illa din dan haka wannan ilimi abin nan hakikatan karama ce ta mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbacin abinda Allah madaukakin sarki ya alƙawari ne cewa zai kare wahayi ya kare alqur'ani kuma ya kara ilimin hadisi ta wannan ilimin ya kara hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ilimin ta hanyar ulumul hadisi fa'ila to wannan tadlisu shuyukh kamar yanda nace waɗansu malamai sukan yi shi dan su koye rawi wanda yake da'ifi kamar yanda athiyatul awfi yake wani lokaci kuma sukan yi dan su koye rawi wanda yake yaro suna ganin sun fi karfin su riwaya abin nan sun yi girma saboda haka suna jin karancin a ce sun yi riwaya daga wajen wani wanda yake a matsayin almajiransu ne waɗansu kuma suna yi don su nuna kan cewa suna da malamai masu yawa saboda haka malami ɗaya sai su bashi suna wajen goma. Akwai daga cikin masu riwaya wanda yake an sifanta shi da abin nan Muhammad ibn Sa'id al-Maslub, an ce sunan nakin da yake da shi yake talawun da shi sun fi ɗari, mutum ɗaya ne amma anwa na sunayensa sun fi ɗari. Akwai kuma waɗanda suke yi don su yi su wahamar su sa mutane su ɗauka kan cewa ai malamin ya yi tafiye-tafiye domin neman ilimi, sai ce haddathani man wara an-nahar, yana nufin ai wara an-nahar Dijla, nan kuwa ba Misri ne, yana nufin man wara an-Nil. Sai ce wara an-nahar, din da an san ma wara an-nahar shine can kasar abin nan wajen Afghanistan, can cikin Russia. Saboda haka sai ya nuna kan cewa kamar ya je can, har can ya je neman ilimi, nan kuwa yana nufin abin nan kogin garinsu, nan kuwa kogin garinsu yake nufi, dan an samu waɗansu suna yin wannan. Ka san a wani lokaci ilimin hadis din akwai ɗan fitina a ciki, akwai ɗan fitinar abin nan a burgewa ta ilimi. Wannan yana daga cikin aibi wanda yake dan adam ba ka raba shi da wannan. Kuma su ma wayannan daga cikin malaman hadis din, akwai wanda ba mu ba ma cewa wayannan malamai ma'sumai ne, amma abin nan zaka samu waɗansu su sun yi sun bari, waɗansu su kuma kan cewa an samu waɗansu sun yi. Da yawansu abin da yake shine ka'ida muttarida wajensu alwara, ba ka same su suna yin haka ba, amma an samu waɗansu din sun yi wannan. Kasancewar an samu waɗansu din shi yasa malaman hadisi suka bayani. To idan haka ne kuwa, idan ana yin tadlisu shuyukh, ta yaya zaka gane an yi tadlisu shuyukh? Menene zai taimaka, ta yaya malaman hadis suke kashafa tadlisu shuyukh? Na'am. To kutubul ilal mumkin za su bayyana maka, amma daga cikin kutub din na hadith akwai littafi ayyananne musamman wanda yake bayyana wannan. Na'am. Anin akwai littafi ne da yake bayyana wannan wanda malaman mustala sun faɗi sunan littafi. Na'am. Wato abu biyu ne, na ji dan hutar da ku, abu biyu ne waɗanda aka san suna yin tadlisu shuyukh. Ai, ba kowa ne yake tadlisu shuyukh ba, masu arruwa da aka san suna tadlisu shuyukh ma'rufun, sanannu ne. To a kiyaye su ga baki ɗaya, sannan dukkan malamansu in sun faɗi wani malami wanda ba a san shi ba, to kar a yi saurin hukunci a kansa da cewa majhul ne. Sai akwai littafin da za a je a bincika, sai a samu ainihin bayaninsa, shine littafin Khatib al-Baghdadi, Muwaddih Awham al-Jam'i wa al-Tafriq, Muwaddih Awham al-Jam'i wa al-Tafriq. Wato littafin da yake bayyana wahamin al-Jam'i wa al-Tafriq, wato abin nan mutane ne guda biyu sai a maida su mutum ɗaya, ko kuma mutum ɗaya ne sai a mai da shi mutum biyu ko uku, shine al-jam'i abin nan awhamil jam', wato wahamin jam', wato masu suna abin nan mutane guda biyu ai mutum ɗaya ka mai da shi majmu, saboda kawai an ba shi sunaye daban-daban, ko kuma mutane da yawa, sunayen mutane da yawa, sai kamar bayan sunan mutum ɗaya ne sai ka rarrabe su, shine tafriq. Al-jam'u wato suna abin nan ka hada su ka hada mutane da yawa da suna daya, mutane da yawa ne abin nan mutum daya ne amma sai ka dauka mutane da yawa ne, wani kuma mutane da yawa ne sai ka dauka mutum daya ne. To shine wannan littafin yake bayyana wannan. Kusan indai kana da shakka a cikin sunaye, yawanci Al-Khatib al-Baghdadi yake bayyanawa. Na'am. Naam. Wannan ba wannan a gaskiya a abin nan surar tadlisu shuyukh ne amma Imam al-Bukhari ba cikin tashi da tadlis ba wannan ana ce masa abin nan talawun ne wajen riwaya tanawu wajen riwaya kuma haka Bukhari yake saboda ya baya san littafin sa yanzu kaga ko wajen isnad ne idan yazo hadith guda daya yana so yayi hujja da shi a wurare biyu ko uku ko hudu amma hadith din nan yana da asanid daban-daban dukkan su a sharadin sa to in ya tashi a waje na farko a kitabu tahara sai ya kawo shi da wani isnadi a kitabu salat sai ya kawo shi da wani isnadi daban a kitabu buyu ya kawo shi da wani isnadi daban a ko ina sai yayi talawun idan ko ya zamanto isnadi ne guda daya to in har ya zamanto ba yadda zai yi sai ya sake fadan sa a wani waje to sai ya kawo shi mu'allaq sai ya kawo shi bisigati ta'liq saboda baya san ya tunda littafin sa ya kira shi al-mukhtasar saboda ka baya sai ya rinka maimai a ciki baya maimaitawa baya ta maimaita shi shi sai ya kawo shi abin nan
kuna ga abin maimai ko
amma akwai takrarin mutum
takrarul mutun amma ba da nafsul isnad ba
ba sa gane wannan
nadu amma wanda bayyana mai take ne da takrarul mutun
kamar misali ya kawo hadisi kamar da ne saka misali ya kai inna mal a'mal bi niyyah yanzu a wani babin da ba sai ka kawo wannan hadisi inna mal a'mal bi niyyah
amma baka gani inna mal a'mal bi niyyah tunda Imam al-Bukhari ya riwayata ya rawaito shi innamal a'malu binniyat ya rawaito shi innamal a'malu binniya ya rawaito shi al'amalu binniya kuma a ko ina idan ya kaga a hadisin farko ya kawo shi daga riwayar abin nan Sufyan ibn Uyayna an Yahya ibn Sa'id al-Ansari amma da ya tashi kawo shi a cikin kitabul hiyal sai ya kawo shi da riwayar Imam Malik an Yahya ibn Sa'id al-Ansari kaga ni yana cancanzawa wajen a cikin isnadi kuma in ya canza a cikin isnadin ta yi hatta matan din ma domin dalibai in suka tashi riwaya daga malamin su guda daya kowa da yadda zai ruwaito shi to saboda haka abinda Imam al-Bukhari yake na wannan talawun din shi ba tadlisu shuyukh bane talawun yake wajen riwaya su kuma su tadlisu shuyukh suna yi ne dan saboda ko dai imma ya zamanto cewar sun yi a sun rufe rawi wanda yake majruhi wanda yake da jarhi dan kar ya bayyana ko kuma rawi wanda yake yaro dan kar a ce suna riwaya daga wajen yaro ko kuma abin nan a su ihamin yawan malamai su nuna kan cewa ai abin nan Abubakar da suke riwaya daga wajen sa din nan wani lokaci sai su kawo shi da wani suna daban sai a dauka ba wannan Abubakar din bane dan a dauka maimakon malamin sa daya sai a dauka malaman sa ai wajen guda goma ne nan ko guda daya ne yake sifanta shi da sifa goma amma ko shi al-Imam al-Bukhari an san dai wannan malamin ne shi sai zaka ga kuma shi saboda haziki ne dan haka yana so ya wasa kwakwalan mutane dan haka zaka ga shurrah din sa har a yanzu akwai Abdullahi ibn Muhammad wanda Bukhari yake kawowa wanda har a yanzu ana rikici akai Abdullahi ibn Muhammad al-Musnadi yake nifi a wani waje koko ibn Abi Shayba Abubakar ibn Abi Shayba yake nifi wanda har yanzu shi kansa Hafiz ya kawo alal ihtimalai saboda malamin su duk malamin daya ne sheikhin su daya ne a wajen sun yi musharaka a wajen malami daya wani lokaci malamin su yake bayyanawa in yace Abdullahi ibn Muhammad ka san cewar ko abinda idan kaga an ibnu uyayna ka san al-humaydi ne idan kuma kaga abinnan ba idan kaga ba ibnu uyayna bane wanne daban ka san kan cewa dayan ne al-musnadi to akwai kuma ibnu abi shayba dukkanin su abdullahi ibnu muhammad ne to wannan na imam al-bukhari shi yakan yi wannan dan ya wasa kwakwalwar daliban ilimi
wallahi malam Allah ya shaida na ga mutum sai Buhari bai taba maimaita abi sanadan matna shi wuraren da kar kullata ta karshe ture shi 20 kawai ya maimaita malami da matinin farko a karshe gurare shi na ga musu wannan na ga musu Buhari ta fitaran waje amma da na ce wai Buhari na
do sale iyaka ani wal wasma iya jara na'am na'am eh ya cikin tadlisul isnad sai cikin tadlisul isnad wadansu suna bambancewa ce ta tadlis guda uku ne tadlisul isnad wa tadlisut taswiya wa tadlisus shuyu to amma aka kuma wajen tahqiq na ma'anar tadlisut taswiya din shine shi ma zaka ga tadlisul isnad ne domin shi ma illarsa akwai inqifa illata tana kuma ya zuwa ga rashin ittisa saboda haka shi ma fil haqiqa nau'i ne na tadlisul isnad na'am na'am masu tadlisul shuyu na farko akwai abin nan Muhammad ibn Sa'id afwan Atiya ibn Sa'id al-Awfi Atiya ibn Sa'd al-Awfi akwai al-Walid ibn Muslim shine Walid ibn Muslim shine mai hadari Walid ibn Muslim in ya tashi akwai Abdurrahman ibn Yazid ibn Tamim yana yin taswiya kuma yana tadlisu shiyu ku tsaya ku ji shi kisan shi rikicin Walid ibn Muslim Walid ibn Muslim tadlisu shiyu dinsa yana da hadarin gaske saboda yana riwaya daga wajen Al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i mece ce al-kunyal Al-Auza'i ah sai san Al-Auza'i imam ahli sham eh kun san shi ko na'am shi ba kun san sha'anin suna ba a kacici ba a gese ba a kama tasha ka sani ko baka sani ba kawai eh la eh ba kanka ake ba ba a kanka sunansa Abdurrahman na'am Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i to al-kunyarsa Abu Amr al-kunyarsa kenan Abu Amr ne al-Auza'i wani lokaci ai haka ma ake cewa Abu al-Imam Abu Amr al-Auza'i al-kunyarsa kenan to malamin Walid ibn Muslim ne daga cikin malaman Walid ibn Muslim akwai wani wanda ake ce masa Abdurrahman ibn Yazid ibn Tamim Abdurrahman ibn Yazid ibn Tamim shi ma shami ne amma wannan munkarul hadith malaman hadisi ba sai da hadisin sa ba itlaqan munkarul hadith to shi ma al-kunyarsa Abu Amr saboda haka wani lokaci sai Walid bin Muslim yazo yace haddathani Abu Amr ani Zuhri kuma yayi riwaya daga Zuhri shi ma kamar yanda Auza'i yayi riwaya daga Zuhri saboda haka in yace Abu Amr ani Zuhri sai ya dauka Auza'i ne nan ko shi yana nufin Abdurrahman ibn Yazid ibn Tamim wanda yake munkarul hadith to ta yaya za a gane wannan illa ga shi ai tadlisu shu ta yaya za a kashafa wannan hadarin shi ne na Walid bin Muslim yake da hadari matukar gaske to ta yawanci yanda suke ganewa idan ya zamanto ya kawo hadisin ya zamanto yana da illa aka duba aka ga kan cewa wannan hadisin ba a same shi daga cikin hadisan Anas ba a samu wani ya ruwaito shi daga Anas ba a samu wani ba Zuhri ba ya ruwaito shi daga Anas ba shi da asal a cikin hadisan Anas aka dawo wajen Zuhri aka ga ba a ga wani daga cikin almajiran Zuhri ya ruwaito hadisin ba saboda haka ba shi da asal a wajen Zuhri aka zo wajen almajiran Auza'i aka ga ba wanda ya ruwaito hadisin daga wajen al-Auza'i saboda haka an tabbatar kan cewar Walid ibn Muslim shine ya kawo illar wannan hadisi saboda haka sai a san cewa wannan Abu Amr din da yace ba Auza'i bane dayan ne munkarul hadith to saboda haka na fada muku mutum nawa na ga muku masu tadlisu shu Atiyyah al-Awfi sannan na'am Walid bin Muslim al-Walid ibn Muslim daga cikin wanda kuma yake yi wannan baqiya shi ma an ce yana yin tadlisu shiyu baqiya ibn al-walid sannan bayan sa akwai wannan wato ina jin nauyin na fade shi amma kuma ba shi da zai amma ya taba yi ba Abu Zubair ba Zuhair ibn Muawiya tarji'i yana daga cikin manya-manyan a'immatul hadith a Kufa Zuhair ibn Muawiya tarji'i yana daga cikin manya-manyan hadith muhaddithun kadan ne yake yin khata a cikin riwayarsa kawai illar ta in ya ruwaito daga wajen Abu Ishaq as-Sabi'i in ya ruwaito daga wajen Abu Ishaq as-Sabi'i shine kawai yake da illa amma Zuhair Imam Ahmad yake cewa shine ilayhi al-muntaha fi at-tathabbut shine matuka wajen itiqani wajen tasabbur wajen riwaya amma shi ma yana tilisu shiyo yana yi akan Abu Yahya al-Qattat Abu Yahya al-Qattat rawi ne wanda ya shahara da rauni a cikin ruwatul Kufa in yi riwaya daga wajensa sai ya ce masa Abu Yahya al-Kannas ko al-Kannasi ai daga Kanasatul Kufa mai share Kufa ba wanda ya san shi da wannan suna amma sai ya ringa fadar sa haka wani lokaci abinda ya sa suke yi rawin an san magana ta shahara akan cewa da'ifi ne amma shi a wajensa ya san da'ifi din ne amma ya zaɓi hadisansa ba kowane ba sai hadisan da ya san ba masu bai yi kuskure a ciki ba yake riwaya to amma in ya faɗi sunansa saboda yanda malaman hadis suke yana faɗa shikenan sai a watsar da shi kamar mutum ne daga cikin ahlus sunna kawai yazo ya kawo labari daga gidan yan bid'a kamar ka ce ka ji wata kissa ai kai ma ka ji kissa abin nan a karatun da wani yake yi a cikin karatun a shafa da wani yake yi kaga in kana faɗa za a san ka cewa ta ji wayar ashe ma abin ya koma zuwa wani to ta yiwu kai kuma abin da ka ji din nan ka san kan cewa wannan abin yayin da ka ji shi baya daga cikin tatsuniyoyi din yana daga cikin abubuwa tabbatattu amma in ka faɗi cewa gashi daga wanda ka ji in ka faɗe shi da wannan sunan nasa to za a yasar da magana ka ba za a ji ba to so za ka sai ka dan sai ka saka yashi sai ka ba shi wani suna da za ka ɓoye shi domin magana ta tafi to shi ma wannan kamar haka ne in ya zo ya ce Abu Yahya al-Qattat an san shi mashhur ne da ba'af kamar ka zo kai riwayar hadith ne daga Ibn Lahiya kana cewa Ibn Lahiya to amma idan ka kawo masa wani abun nan wanda zaka rufe shi tunda ka san hadithin miƙaƙƙe ne ka kamar Bukhari shi Imam al-Bukhari da yazo yace haddathana abin nan da ya riwayar ta daga ina jin daga Yunus ne Yunus ibn Abdul A'la yace an ibni wahab wa ghairihi sai yace ghairuhu bai faɗe shi ba Ibn Lahiya ne ay afwan Ibn Wahab yace an Amr ibn al-Harith wa ghairihi Ibn Wahab ne an Amr ibn al-Harith wa ghairihi sai yace Amr ibn al-Harith ghair din nan Ibn Lahiya ne to amma saboda Bukhari yana gani ya za ai Ibn Lahiya bai cancance a ambace shi a cikin kitabu sahih ba tunda ga ya faɗa za a ce ka ce littafin ka sahih kana kawo irin su Ibn Lahiya to amma shi Bukhari ba tadlisu shiyo ba kawai sai yayi ibham sai yayi ibhamin sa ya koye shi
amma ba cikin sanadi ba ne mu'allaka
a cikin sanadi ai ba illa bane tunda ai maqrun ne ba mutaba'a bane isnad ne sabit a cikin kitabul i'tisab kwarai da gaske ta malam babu illa a ciki ba mutaba'a bane
sanad min awwalihi
dauko kitabul i'tisab saboda abinda yasa ai babu illa saboda isnadin ko babu Ibn Lahiya yana muttasil ne kuma tabbatacce ne
متصل
لي اي ابن وهب عن امر بن الحارث امر بن الحارث ثقه لي بايا بقاتل تبويا اما يكاوش وغيره كوي جيد اندي يساشي لي اما اي بتاثيري اكي اسناد
اما
اسناد ينا ندرم
اسناد
ينا ندرم جسا يكاوش مقرون اما بي امبتشيش با saboda haka daga wayannan wayannan furke wayannan sunayen kadai sun isa a sai Khatib al-Baghdadi shi ma yana yin tadlisu shiyo na'am Murtala wato Ibn Wahab yana da malamai biyu da Amr bin al-Harith da Ibn Lahiya a wajen hadith din idan Bukhari ya fade su duk su biyu zai zamanto ya sa littafin sa akwai Ibn Lahiya saboda haka sai yace wa ghayruhu kuma la yana daga cikin amana al-ilmiya Imam al-Bukhari da ya tashi jin hadisin Ibn Wahab da ya tashi riwayar hadisin ya fadi sunan malaman sa guda biyu saboda haka shi kuma bai halatta ma kansa ba yi iskafin daya ya bar dayan kawai duk da yake Bukhari yana ikhtisar yana tasarruf a cikin sanad da matan amma bai halatta ma kansa a nan wajen kawai yace Ibn Wahab an Amr ibn al-Harith ya tafi ba tunda Amr ibn Wahab da ya tashi riwaya ya fadi sunayen malaman sa guda biyu da duk daga wajen su yaji hadisi din sai ya fade sai yake a fadan sa da sunan sa sai yace wa ghayruhu ya kawo shi mubham eh Bukhari ne ya fada haka yake aha ba Ibn Wahab ne ya fada ba Bukhari ne ya fada na'am eh shi ma yayi tadlisu shiyo eh kwarai yayi tadlisu shiyo wajen Abubakar al-Qati'i ba abinda yayi tadlisu shiyo ne wata ran ya kira shi Abubakar al-Anba'a ar-Ruyani wata ran ya kira shi Abubakar al-Qati'i wata ran ya kira shi Ahmad ibn Hassan ibn Muhammad wata ran ya kira shi Ahmad ibn Muhammad ya tasarrafa a wajen sa wannan tadlisu shiyo ne dan bai shahara da al-Qati'i ba eh a ba tanawu'i bane wannan ya kawo shi dan ya koye shi dan ya koye shi da dauka wani ne daban ba shi ba na'am a wannan ba tanawu'i bane haka sun sifanta shi da cewar tadlisu shuyukh yayi amma Bukhari ba sifanta shi da cewa yayi tadlisu shuyukh ba kuma da yayi din ai bai bada ihamin wani ne daban ba shi Muhammad ibn Yahya az-Zuhli ba shi din ne dai amma shi kuma Khatib al-Baghdadi sai ka dauka wani rawin ne daban to bari mu tsori da Allah mu karanta wannan faqra
mala bada rubuta masu wajen
kawo Allah ya lokaci a gure ba komai insha Allah ai a mako mai zuwa zamu zo mu a abin nan musawwar mu kula san darasin irsal wa tadlis zamu zo mu yi shi musawwar insha Allah wa yurafu adamul mulaqa to ta yaya ake samun rashin ake sanin cewa fulanun lam yalqa fulan ba a samu liqa ba ta yaya ake samu ana sanin rashin saduwar dalibi da sheikhinsa bi ikhbarihi an nafsihi bidhalik shi da kansa ya fada yace lam udrik Aisha ko kuma kamar yanda al-Amash yace ra'aytu anasan yusalli wa lam asma' minhu haka ma ayyubu saqtiyani aka tambaye shi sami'ta min anas qal la bal ra'aytuhu yusalli aw bi jazmi imamin muttali ko kuma wani daga cikin malamai waɗanda suke masu tarin ilimi ya fada ya yanki wanda aina ake samun wannan zaka same shi a cikin kitabul marasil na ibnu abi hatim al marasil na ibnu abi hatim khassisan ya rubuta shi akan wannan ne فلان لم يسمع من فلان فلان لم يلقى فلانا ولا يكفي ان يقع في بعض الطرق زياده راو او اكثر بينهما لاحتمال ان يكون من المزيد وتبايا اثروا كتي اي بسادوبا كما على المثال اذا اكتي العراق ابن مالك عن عائشة سي وتران سي كجي انشي عراق ابن مالك عن عروة عن عائشة سي كجي وانا دليلي ني تشيوا عراق بيحدود عائشة با تندقى شي انسا من زيادة وان راوي تكاميس اندى يا حدود ايتا بزير ويتو حديثي دقى غريتا بدا واقيتا شي ني كتشوا ولا يكفي ان يقع في بعض الطرق زيادة راوين او اكثر بينهما kaga tsakanin malamin da sheikhinsa a samu ziyadar rawi daya ko rawi biyu a tsakaninsu wannan ba shine dalili akan adamul iltiqa ba. Limadha yace li ihtimali an yakuna min al-mazid, domin tayyi ya zaman tayya daga cikin al-mazid fi muttasil al-asani, shine wannan al-mazid din yana nufin ai al-mazid fi muttasil al-asani nau'i ne na hadith, wato ya zamanto aslan rawi yaji daga malamin sa, sai ya zamanto cewar yaje yaji daga wajen wani, daga wajen wannan malamin nasa, ko kuma yaji daga wajen wani, daga wajen malamin sa, daga baya sai hadda malamin nasa yaji daga wajen sa mubasharatan. An gane? To wanda aka samu ƙari tsakanin sa da malamin nasa shine ake cewa al-mazid fi muttasil al-asanid. To kaga idan an samu al-mazid fi muttasil al-asanid, wannan hadisin da aka samu ƙarin ba zai zamanto hujja na bayanin cewar inda ba a samu ƙarin ba a munqati ne dan rawin bai hadu da malamin sa ba, saboda shi aslan wancan din al-mazid ne. Shi sanin ya kawo mana togaciya, wala yakfi wujuda rawin wuqu'u fi ba'd turuq ziyadatu rawin aw akthar fil islam, wala yuhkam fi hadhihi as-sura bi hukmin kulliyin li ta'arud ihtimal al-ittisal wal inqita'. A sura irin wannan babu wata ka'ida kulliya da ake hukunci da ita, saboda ihtimalin ittisal wal inqita' ya ta'arada, komai zai iya faruwa. Tayu wato kamar a samu hadith Iraq an Aisha, Iraq an Urwata an Aisha, to ba za ka ce za ka yi hukunci kan cewa koyaushe aka samu ziyadar rawi tsakaninsu, to wannan mai ziyadar mazid fi muttasalil asanid ne, kuma wancan wanda yake naqisi din muttasili ne. Kuma ba za ka ce koyaushe aka samu irin wannan ziyadar, to wannan wanda yake an naqis ita ce muttasil, wancan kuma wanda aka samu ziyada haba ne, an ƙara rawi ne a inda bai cancanta a ƙara shi ba. Yace babu hukunci kulli, wannan yana daga cikin ilmul ilal, wanda yake koyaushe sai ka tsaya ka bibi abinda malamai suka faɗa a nan wajen, domin a wannan lokaci zai zamanto surar ittisal ce, yadda zai zamanto kan cewa ziyada din da aka samu kuskure ne. Wannan lokaci kuma surar inqitani, ziyada da aka samu ita ce tabbatar da kan cewa waccan surar naqisa ita ce muqati'a. To shi ma wannan idan muka zo littafi na gaba da zamu karanta, insha Allah zamu ƙara tawassu'i a wannan nukta din, domin nukta ce wacce take da dan diqqa. Al-Ala'i al-Hifa'a al-Hafiz al-Ala'i a cikin Jami'ut Tahsil fi Ahkam al-Marasil yayi bayanin wannan, yadda zaka bambance tsakanin al-mazid fi muttasil al-ahsani da kuma al-hadith al-munqati. Wannan lokaci zai zamanto ziyadar ita take tabbatar da ittisal, saboda haka al-tariqun naqisa sai ta zamanto munqati. Wannan lokaci kuma ita tariqatul al-tariqun naqis aslan muttasila ce, saboda haka ziyadar haba ce, kuskure ne da aka ƙara wani rawi tsakanin su, ko kuma cewa ya ji shi ne alal wajhain, ya ji shi daga malamin sa sannan ya ji shi daga wani daga wajen malamin sa. An gane? To wannan Allah yadda zamu zo shi a cikin, in mun zo marhalar taniya ta mustalah, da kamata a ce yanzu ga baki ɗaya zamu dukkan abu da danganci mustalah a cikin wannan nusa din ba. Waɗansu abubuwan na ilimin mustalah sai mun zo zamu karanta littafi wanda yake zai zamanto abinda muke so mu yi insha Allah a cikin tsarin karatun nan. Bayan mun gama wannan littafin zamu karanta al-jarh wa at-ta'dil na malamin Sheikh Abdul Aziz rahimahullah. Dawabit al-jarh wa at-ta'dil, da mun gama dawabit al-jarh wa at-ta'dil to shikenan sai kuma mu samu littafi mutaqaddim a mustalah guda ɗaya wanda yake daga mun karanta shi shikenan. Abinda kuma kawai zai saura shine mu zo mu koyi takhrij wa dirasatul asani, yanda kai da kanka zaka zo ka jamma a turuq din hadisi ka iya fitar da hukunci a kansa. At-takhrij wa dirasatul asani, mu kai wannan shikenan mun gama da ulumul hadisi insha Allah. Wa qad sannafa fihi al-khatib kitab at-tafsil li mubham al-maratib, a cikin wannan fannin al-Khatib al-Baghdadi ya rubuta at-tafsil li mubham al-maratib. Wannan littafi wato at-tafsil mubham al-maratib, me yake nufi da mubham al-maratib? Al-mursal al-khafi, al-maratib al-khafi irsaluha, sune yake cewa mubham al-maratib, wato mursal ne amma irsal din nasa mubham ne koyayye ne ba bayyananne ba to kaga wannan ya zamanto raddi ga waɗanda suke cewa Hafiz Ibn Hajar shine farkon wanda yazo ya soma magana akan al-mursalul khafi
munce ya ayyada ne ya daga tutan ne bamje shi ba kada ga shi ya daga tutan
to ai su cewa suka yi wai ba aslan ma Ibn Hajar shine ya fara haka suke cewa ai malaman da babin mutanen da ku al-ul da sauran su rahimahu wa hafizahullah a littafi na biyu kuma kitabul mazid fi muttasil al-asanid shi ma wanda yake shine kishirona wato wanda yake wani lokaci za ka tsari ta zo nafisa wani lokaci kuma ta zo da ziyada wantahat huna aqsam hukmu saqiti wantahat huna aqsam hukmu saqiti min al-islam daga nan ne hukuncin asaqt wato yankewa a cikin isnadi ya kare dama mun ce afa'an a cikin hadisi sahih imma bi saqti fil isnad wa imma bi tsani fi ruwa to mun gama da asaqtu fil isnad kashi na farko na nau'in suka a cikin ingancin hadisi saboda haka mun samu nau'i nawa ne na hadisai da suka fita daga cikin al-hadith as-sahih saboda samun wannan asaqtu fil isnad ya gama da su al-mursal
akwai
munqati akwai
muallaq
al-muallaq al-mudallal al-mu'dal suke nan guda biyar to mursalul khafifa yana cikin mursal to shi yasa kun gani wannan kowanne daga cikin su anwa'ul hadithu da'if shi yasa al-Hafiz Ibn Hajar ba sai yazo ya ce maka al-hadithu da'if anwa nau'i na farko al-mursal a in ya gaya maka cewa ga yanda ake gano ga hadithu sahih ga sharadin ka to duk hadisin da bai cika wa'annan sharadi ba da'ifi ne saboda haka daga cikin sharuddan akwai a dunkule sharadin farko shine al-ittisal da hadisin da bai cika sharadin ittisal ba da'if ne ba sahihi bane karkashin wanda bai cika sharadin ittisal ba nau'i guda hadisi guda biyar to haka nan karkashin wadanda karkashin hadisan da suka zamanto akwai ta'an fi adalatul rawi kuma zaka fitar da guda biyar ta'an fi hifdhur rawi zaka fitar da guda biyar sannan kuma abin nan suke nan in ka fitar da su gabaki daya za su fitar maka guda abin nan 15 waɗansu sun yi isalin su kamar da Ibn Salah yayi zuwa ga wajen 25 dukkanin su dai hasabin wani lokaci an samu tadafur wajen tasmiya din هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
Yeah.
أبو الزبير الحافظ ابن حجر ياساشي أتكن يعني الطبقة الثالثة من المدلسين وعند بعض أن تدليسون سيسون بيّن السماء أتكن تعريف أهل التقديس ثم ابن حزم يا إلا أنت حديثا ya sifanta su da tadlis ya illanta hadisansa da ya ruwaito bil an'ana sai hadisan da Layth ibn Sa'd ya ruwaito saboda Layth ibn Sa'd ya tantance abinda yake ya ji daga wajen Jabir da abinda bai ji daga wajen Jabir ba to amma waɗansu malamai yanzu suna cewar ba a samu wani daga cikin mutaqaddimin kafin Ibn Hazm da ya sifanta Abu Zubair da tadlis ba wanda yake wannan ni ga kyawun bincika matsalar ba ina buƙatar mutum ya bibiyi littafan ilm musamman ilm na Ibn Abi Hatim da kuma la'alla shi ma daga cikin abin da zai taimaka a nan wajen bayanul wahm wal ilham na Abu Hassan Ibn al-Qattan da yake shi ma gani ne wajen ilm don mu gani ko suna abin nan akwai hadisan da suka amma bisaraha kaga akwai waɗanda suka yi ma an yi ma Imam Muslim an yi ma hadisan Imam Muslim istidrak dar kutun yayi masa a cikin at-tatabbu wazziya abin at-tatabbu al-ilzamat wa at-tatabbu sannan Abu Mas'ud ibn Dimashqi sannan wannan mai sahibul fawaid ghirrul fawaid majmu'a wannan na mun tsunan sa dukkanin su sun yi akan bayanin waɗansu hadisan sahih muslim da suke da illa amma ni gaskiya a ciki banga a cikin al-ilzamat wa tatabbu babu magana illan ta wani hadith da tadlisin Abu Zubair وكذلك أتكلم لتات أبو مسعود الدمشق التنبيه على الأوهام سنة حكنا ما أتكلم جرر الفوائد المجموعة سنة باين شماء أوكي وانا المهم دي وانا مسألة كنا بكاتر كوي وانا بحث من صورة كتب العلل مسمى إلى الإبن أبي هاتم دكما الأحكام الكبرى أبينا بيان الوهم والإيهام ne ido
kasa ah wanda ya daga wannan tutan albani ne shi albani a cikin karshen duk hadisan da muslim ya rubuta dai indai har Abu Zubair yayi mu'ana ya sa ka kunsha
eh to amma shi ka ya tafi bisa kaida ne tunda shi al-Hafiz Ibn Hajar ya sanya wannan kaida cewa Abu Zubair hadisan sa yana daga cikin masu tadlis wanda ba a karɓar tadlisin su sai sun bayyana a sama kuma malaman mustala su ma sun yi magana a kan wannan ayi
amma aka kawo kallawa ka duba dukkan
ibnu dafiq al-eid
duba dar kutni abin da yayi malikan
to amma ai shi dar kutni ai ba wai kan cewar bayanin ba wai kan cewa dukkan hadith wanda yake ba su cika sharadin sa shi kansa dar kutni din zai iya abin nan hadisan da ya inganta su a cikin as-sunan din sa ai ba sallama masa
ba wannan ba ne
a wai nake cewa idan da kamar kasancewar yayi shiru a cikin wannan illa ai bai ce duk illa da ke cikin sahih muslim zai kawo ta ba duk illa ce da ke cikin sahih muslim yace zai kawo ba
amma zai ishara ko ka
ni dai ina ganin dai kar ai gaggawan kauda abinda Sheikh Al-Albani suka yi tare da cewar abin nan sahi sun bi ka'ida jamida haka amma shi kansa ai Sheikh Al-Albani kafin shi kansa Sheikh Al-Albani ba shi ya fara wannan ba Al-Hafiz Adh-Dhahabi ya ce akwai hadisai na Abu Zubair a cikin Muslim ba a taba samun tasrih lahu bis-sama ba ko a wani waje ya ce wa fil qalbi min hashi وفي القلب من هاشي ها ابا زنچن ورا بني زنچن cewa akwai illa saboda haka abin nan a ce za a ruz za a rushe wanda ba wai Sheikh Al-Albani ya fara wannan ba gaskiya tunda gashi Adh-Dhahabi kafin shi duk da yake dai Zahabi za a iya cewa shi ma ya dogara ne ga maganar Ibn Hazm, amma Zahabi ba masu ba mai taqlidi bane, baya daga cikin wanda kawai dan Ibn Hazm ya faɗi magana kawai sai ya bi shi, saboda Ibn Hazm an san shi da awham a cikin sha'anin ilmin hadisi, an san shi da awham a cikin ilmin hadisi. Ah, mutumin da yace Tirmidhi majhul ne, to amma kaga saboda haka shi ba irin su Zahabi ba waɗanda yake za su sallama ma Ibn Hazm bane idan ya faɗi magana har su yadda da ita, saboda haka dole Zahabi yana da wata madogara akan ganin cewa akwai illa a cikin tadlisin Abi Zubair, ba kawai magana Ibn Hazm ba. In yayi masa taqlidi ne akan haka, duk da yake ya sa Ibn Hazm a cikin man yu'tamad qawluhu fil jarh wa ta'dil, daga cikin abinan sabaqat man yu'tamad qawluhu fil jarh wa ta'dil, to amma duk da haka wannan ba wai ya zai bi shi ne akan taqlidi ba, dole ne zai bi shi ne bisa hujja. Saboda haka akwai hujja da Ibn Hazm ya itla akanta, wanda yake kuma in aka bi ta a hankali za a iya samu ta. Ibn Hazm ya riski musnad din Baqi ibn Makhlad, wanda yake babu shi yanzu, wanda yake shine Ausa, shine majmu'a da tafi kowanne na hadisan sahabi na hadisan al-Masani. Ibn Hazm ya riski wannan littafin, amma da yawa wanda malamai da suka zo daga baya ba su riske shi ba, saboda haka babu mamaki cewa Ibn Hazm ya itla akan wannan illa din. Amma har yanzu manura kaje ka duba ilal Ibn Abi Hatim kan wannan matsalan, to kuje ku duba ilal Ibn Abi Hatim, ku bi shi. In kuka dauka abin nan, in mutum ya ba ma kansa kwana ɗaya kwana biyu zai iya bi, ka bi hadisan gabaki ɗaya ka gani in za a samu hadisi ko da guda ɗaya da Abu Hatim ya yi ta'alilinsa, shikenan sai ku samu. In kuma kuna da mawsu'a sai ku bincika cikin mawsu'a. Na'am, sai abu na ƙarshe ina ganin da ban faɗa ba, littafin Ibn Hajar ban faɗi hukuncin tadlis ba, da kuma littafin da Ibn Hajar ya yi a kan mudallisin, da zufan ma da aka rubuta a kan mudallisin, insha Allah darasi mai zuwa za mu zane shi. Na'am. Wato ba wai wannan kawai garo tadlisin Walid bin Muslim ba, wannan hanyar Ibn Hibban ya bayyana ta, kuma ita ce ya bayyana yadda malaman hadith suke yi ne wajen gano illa a cikin hadith, sai idan aka ruwaito hadith ya zamanto kan cewa wannan hadith din baƙo ne, ba shi da asal, sai a koma kan sahabin da ya ruwaito a gani wannan hadith yana da asali daga wannan sahabin, bi ma'ana wani ya ruwaito wannan hadithin banda wannan isnadin da aka sabta wannan hanyar. In aka samu wani ya ruwaito ko kuma wani ya yi muwafaka da Anas daga cikin sahabbai, sai a san hadisin yana da asal. In aka samu ba wanda ya ruwaito, sai a dawo kan wanda ya ruwaito daga Anas, sabaqat tabi'in az-zuhri, a gani zuhri yana da dalibai da yawa daga cikin almajiransa, akwai wani wanda ya ruwaito wannan hadis din banda al-Auza'i? In aka samu ba wanda ya ruwaito, to sai a koma a gani, tunda ba a samu asali daga cikin hadisan zuhri ba, sai a koma cikin hadisan Auza'i. In aka bincika aka ga ba shi da asali, ba wani wanda ya ruwaito shi daga Auza'i sai shi Walid bin Muslim, to sai a tabbatar kan cewa illar daga wajen Walid bin Muslim. To in tunda an san kuma yana yin tadlisu shuyukh, yana yin tadlisul al-isnad, sai a ce to imma dai Walid bin Muslim ya ɗauko shi daga wani daga cikin du'afa ya dangana shi zuwa ga al-Auza'i, sai iskafinsa ya ce daga Auza'i din, musamman idan aka samu wani isnadi na wannan hadith din da ahadul du'afa yake da shi, saboda haka sai ya ɗauka cewa Walid bin Muslim yana da wannan isnadin ne, amma sai ya zo masa taswiya ya cire wannan da'ifin ya sa shi a nan. In kuma ba a samu wannan ba, to akwai wani ihtimal din kan cewa tadlisu shuyukh ya yi, musamman aka ga kan cewa ba inda aka ga Walid bin Muslim ya kirawo a cikin riwayar tasa, dukkan riwayoyin da yana hadisin ba inda yace Abdurrahman al-Auza'i, ba inda yace Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i, kawai ba inda yace al-Auza'i, kawai yana cewa haddathani Abu Amr ko Abu Amr Abdurrahman. to saboda haka wannan sai ya karfafa kan cewa tadlisu shuyukh yayi kuma Abu Amr din dake cikin isnadin ba Auza'i bane wancan Abu Abdurrahman ibn Yazid ibn Tamim ne al-Da'if
nasiya kan butal mai alta malam Muhammad Dan Imam Bashir kullu suna koyar muku salat kuna da wani illa in kun yi wannan zan sa ta tsaka tsakin baki wani zai zo yi ka kuma Bashir zai tambaye Muhammad Dan Muhammad da illa tun wani sai duk kuna sa kawo ba dan Allah ku ce ba wallahi za ka da tsakin baki na to ga babu wannan wanda zai karfin sa dan Allah ne amma malai duk ko kafin da malam Bashir yayin nazara ne zai tambaye Muhammad dan Muhammad bai nazara wannan ba maudu'in da yake kan tawar bai nazara wurin ba ke ka gwada ka ji na duk wannan wallahi duk wani mutum ka fahimta ka kuma mun kore shi fa da kanta sai za a yi karatu a yi karatu da kuma
exactly la per one